وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا مسلمين. كوي هاكوري wannan wata ziyara ce a gurgujo da dan uwa fada ke ce masa Sheikh Yusuf Musa Asadu Sunna ya kawo mana anan Bauchi wanda kuma ya fito karantarwa ne daga Gombe. A takaice dan ce al mu'arraf la yu'arraf thaniya, idan mutum ya zama sananne ba sai an tsaya ana ta bayaninsa ba. Daga an ce Yusuf Asadu Sunna na ga dukkan riga kun san shi. To ba wai abinda zan dan faɗa a kansa ba min babil madahi ba ne, ba kuma min babil taskiya ba ne, min babil ta'aruf bin ni'ima ne. Ba na son in zuga mutum ko in gwada shi, amma yana da wata ni'ima in ka faɗa min babil tashji'i ba min babil taskiya ba. Sai sa yake son in faɗa don ƙarfafa masa gwiwa. Kamar yadda na gaya muku, ya fito daga Gombe ne, wanda ya yi kwana kai aƙalla yana jin ya kai uku ko huɗu ko karantarwa, wanda kusan abin da yana ni ba zan iya haka ba. Ba na mantawa mutanen Gombe na san za su ji ni shekaru da dama sun buƙaci duk sati in je in sa musu darasi a wasu masallaci na 'yan uwa waɗanda suke ƙoƙarin ɗabbaka sunna. Amma na ce musu gaskiya ba zan iya ba, ba zan ɗauki alƙawarin da ba zan zo in kasa cika shi ba. Amma kaga Allah da ikonsa, shi daga Kaduna zai taso how many kilometers ya tsallako ya zo ya je karantar da su ya kwana da kwanaki. Kun ga wannan wata ni'ima ne wadda mu gaskiya ba za mu iya yin irinta ba, wadda ba ma nan ɗin Gombe ba, akwai wurare da yawa yana da darussa. Kullum dai cikin tafiye-tafiye yake, Nijar ne, ina ne, ga sunan dai, wadda ba wadda Allah ya taimake shi da irin wannan ni'ima ta lafiya da kuma ƙwazo ba. Ita tafiya musiba ce, balle a wannan zamani da muke ciki kun sani ƙasa ba lafiya, hanyoyi ba su da kyau, sai dai kawai mu zanto alallahi tawakkalna, Allah ya tsare mu da mu da su baki ɗaya. Wani babban ni'iman da yake da shi wadda kuma nake ƙarfafa masa gwiwa ya ci gaba shi ne gwagwarmaya da wasu ƙwari da aka ƙinƙishe na bid'a. Kun san 'yan bid'a sun ƙinƙishe waɗansu ƙwari wadda suna nan ba su da aikin yi sai cin mutuncin malaman sunna, sai ɓata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shubuhat. Suna son lallai ƙarya sai sun maida ita gaskiya, gaskiya sai sun maida ita menene ƙarya. To wannan idan ba an samu dedicated people ko persons ba, wallahi da su ɓata addinin nan. Sai sa muƙabalan da yake yi da su a kafafen watsa labarai. To a wannan zamani ni kamar yadda nake faɗa, an ba kuma taɓa na yi magana a cikin huɗubata, nake cewa aikin da yake yi yanzu ya fi wa'azin izala na ƙasa da take yi. Kuma har yanzu ina daɗa maimaita wannan abin da ya sa na faɗi wannan magana. Da har ma yanzu idan izala ta je wa'azi a wani gari, abinda 'yan bid'a suke gaya magoya bayansu, gwargwadon nisanka gwargwadon ladanka. In ana yi sai su gudu su bar garin ma, sai an gama wa'azi su shigo da su da malamansu. To yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci wannan na social media, ya shiga gidan kowa, ya shiga ɗakin kowa, malaminka zai sai hana ka saurara ba, lokacin da kake saurara ma bai sani ba. To sai zanto da 'ya'yansu da matansu da kowa dole sai yana saurarawa. Kuma in ya ji gaskiya ya ɗauka, malami yana waje, ɗansa ya ɗauki gaskiya cikin ɗaki. To kaga tunda zamani ya canja, to mu ma sai mu canja. A shiga social media, Instagram ne, Facebook ne, YouTube ne, WhatsApp ne, a shiga a dinga watsa sunna ana kashe bid'a. Miji bai sai ana matarsa ta saurara ba, da sai ana ubansa sai saurara ba, malami bai sai hana almajirin saurara ba. Idan an zo gari ka gudu, to ai gaban har gidanka. To wannan sai zanto yanzu da yawa suna fa'intan sunna wanda da an hana su saurara. Ai manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam da yazo Makka, abinda mushrikan Makka suka fara yi shine kange mutane kan su saurare shi, saboda su an saurare shi ko ai gaskiya zai dauka. Sai suka ce wal gawfi la'allakum taglibun, ai hayaniya ai rudu, me zaka ce ai hayaniya a rudu dan kar a saurara. Amma alhamdulillah yanzu wata ni'ima ta zo, wannan social media din nan silahun ne zu haddaini, makami ne mai baki biyu, bangaren sa daya alheri, bangaren sai daya sharri. To mu sai mu amfani da shi ta bangaren da menene kenan na alheri, na sharrin da ke ciki mu nisance shi. Kowa zai bude wayan sai ji tsoron Allah, ya san me ya kamata ya saurara, ya san me ya kamata ya gani, ya gani ya san me bai kamata ya gani ba, ya san me bai kamata ya saurara ba. Haka ne yanzu muƙabalan da yake yi da yan bid'a dukkan nau'in su gabaki daya, kuna shi ai kuna kallo. Kuma wata ni'ima ta Allah, in dai da ka tsaya kan gaskiya, to sai Allah ya baka hujja da dalili ya lakana maka a lokacin da kai baka zato ma baka tsammani. Ko gane bane? To wannan shine amfanin tsayawa kan gaskiya. In dai zaka tsaya kan gaskiya, za ku yi debate ko muƙabala da wanda yake ba kan gaskiya yake ba, insha Allah sai kai galba a kansa. Ko ya yarda ko bai daba masu saurare sun gane cewa ba kan gaskiya yake ba. Kuma da ma kun san akan yi muƙabala ba lalle dan shi kasan kashin kan wanda ake ba, dan masu sauraro. Shi dan bid'a da cika tuba ba. Me yasa magaba suke cewa al-mubtadi'u la tawbata lahu? Ba ya ana nufin ya tuba da karba ba, yana da wahalan tuba ne. Yana da wahalan tuba. Musamman wanda ya bada mutane dubbai miliyoyi, da wuya Allah ya kan masa gam da katar ya tuba, saboda yawan mutanen da ya batar kariyar su ta zo ta shi kadai, shi ma sai ya bi su. Sai yasa idan dan bid'a ya zama kudugu, ya zama shehin bid'a, baya tuba. Allah ka tsare mu. Haka wannan aiki da yake kokarin yi, muke addu'a Allah ya tsare shi, ya tsare mu baki daya. Aiki ne wanda Imam Ahmad yace ka yi karatu ka gano shubuhat rudu na yan bid'a da bid'oyin su, kamar masu raddi ya fi ka kwana kana sallah a wurin Allah. Domin ka kwana kana sallah, wannan ladanka ne kai kadai. Amma ka binciko hayaniya na yan bid'a da bid'oyin da suke yadawa da gubar suke yadawa cikin al'umma, ka kawar da ita, kai aiki ne ma al'umma gabaki daya. Kun gane muhimmanci amma ko ku gane bane? Ka kawar da su. So nan aiki shine kuma nake karwa muku guyuwa, dalibai waɗanda kuke matasa masu karfin guyuwa, ku yi karatu, karatu na hakika, domin ku tunkari wannan kalubale da yake gaban mu, shine fada da bid'a da kuma tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma alhamdulillah an ci nasara. Da maganganun nan da yanzu ake yin su a social media, wallahi shekaru 30 ko 40 da suka wuce ba wanda sai yi su, in kai sai dai aka sheka ko a daure ka. Amma alhamdulillah yanzu ta kai ma zaka fada gabanka gadi, baka shakkan wani, baka shayin wani, illa iyaka kawai sai dai kai karanka wajen hukuma, kuma kuma ba za ta iya hana ka ba. Saboda su sun kun san kullum su suke kai kara, saboda ba su da hujja, suna son gwamnati ta yi musu aikin da ba za su iya yi ba. In gidan talabijin ne ko rediyo da sai su ce a hana, kamar yanzu ba za su iya hanawa ba. In kana kan gaskiya ne, ai ba za ka ce a hana wani ba. Sai ka bari ya faɗa, kai ma ka zo ka faɗi naka. Ai abin abu ne na kasuwanci, ko a kai kayansa kasuwa, wanda yake so ya zo ya saya, ba haka ba ne? Ku tallata bidiyo, mu tallata sunna. Wanda yake so ya zo ya sai wanda ya masa, ba shi kenan ba? Me ne kaiwa kara? Me ne neman faɗa? Ai me abun faɗa ba ya faɗa? Haka nan mu buge su da hujja, mu buge su da dalilai, ba maganan faɗa a ciki. Haka nan ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda kuka sani akwai Sheikh Muhammad Abubakar Saminaka, wannan babban malami da ya kawo mana ziyara, shi ma in ba ku manta ba ina jin da ya wuce kwana biyu ne ko? Kai karan jiya ne ma ko? To gashi ya tafi, kuma Allah ya kawo mana wani. Ya fito Gombe tun shekaran jiya, yake cewa in ya zo dai zo ya ziyarce ni. To da ya ziyarce ni, nace to ya kamata shi ma ya ce wani abu. Mu muka nema ya ce. Kun gane? Kuma da ka sani al'ada mu nan, duk wanda ya zo ya kawo mana ziyara, muka cin akwai wata fa'ida ko fawaid muna son ya bamu. An gane wannan? Ita al-hikmatu dalatul mu'min. Anna wajadaha fa huwa haqqu biha. kalma ta hikima ko ta gaskiya kai mu'mini ne wanda ya bata duk wanda ya zo hey kun ga ya baka hey ka karba abunka sanzu muna buƙatar sa abinda ya sauka mai mu ba mu bashi maudu'i ba mu bashi tofi ba abinda ga ya dace ko me kawai wanda shi fa'ida ko me fa malam ko me awa ba kaidi mutlaqan ba kaidi ko me ya fada yawa Allah ya datar da shi
amin
Allah ya datar da mu baki daya
amin
da kasance Sheikh Tafaddal mashkuran Allah ya saka da alheri
yawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد إن أواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا 25 ني غوتان شوال هجرة تبابا تبابا فلن جكادا النبي محمد sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda idai da 7 ga watan 6 shekara 2021 a wannan masallaci na dutsen tanshi garin Bauchi na kuma wato katafaren shi shikeke malamin mu wato a akar makallawo kabari zan yi bayani yanzu a da kan wato akwai a cikin kalman mallan ya ce a gabatarwa ya ce mun sheik a iya sani na kalman sheik tana daukan daga cikin ma'anonanta da yafi bayyana ga mutane ma'ana biyu na farko wanda shekaru suka yi masa yawa wanda ya zo suratu hud cewa alif ya wailata a alid wa ana ajuzun wa hadha ba ali sheikha sana akwai a suratu yusuf cewa inna lahu aban sheikhan habiran sana akwai a suratu al-qasasi cewa wa abuna sheikhun kabir to in kuka lura tsakanin ku da Allah idan wannan sheku da ma'anar tsoho ne dan Allah wannan kalmar ta dace da ni kun ga ba ta daidai da ni ba duk da dai shi malam wato kamar da nemi wani kirari a Gombe nace kura kin ci naki kin ci na dangi kin koma ga tun na bayan Allah to haka malam yake in ka kalle shi yanayin jikin yana nuna cewa ta fuskar shekaru fa ya ci lokacin shi yana cin nozuwa to sannan abu na biyu kalmar sheik kalma ce da take daukan malami da ya zama mutafannini ya fara karatu kowane fanni wanda kuma ma'ana tsohon ne kun yarda ba ta dace da ni ba ta wannan janibin idan kun dawo malamin da ya zo nan masallacin kwana biyu da ya wuce Mala Abubakar Samina ka malami na ne na yi karatu a gaban shi kuma har gobe inda dama zan koma gaban shi in ci gaba da karatu to ka gani dalibi ne to sana abu na biyu a da nake so in hankalar da dalibai yanzu nake ba malam wani labari ya manta a diyar da zamu zama mu da muka taso yanzu to mu daina rena wanda suka gabace mu a tafiyan nan koya ko muka zama domin a shekarun malam ya ga bala'i wajen kira ga zuwa ga sunna wanda suke da shekara 20-25 ba su san me ya faru ba a ba har nake fada cewa mai mukama yana cewa falau qabl mabkaha baqaitu sababatan bi su'da shafaitu an-nafs qabla tanaddumi walakin baka al-qalbi fa hayyaji lil buka buka fa qultu al-fadl lil mutaqaddim kullum falala yana tabbata ne ga wanda ya riga ka fara abu to wannan shine shekara 20 ko kusan haka na taba zuwa nan garin lokacin akwai dan uwa malam Nasir Bawa tare muka zo da shi nan garin akwai wani dan shi'a a nan garin ba sai na kira sunan sa ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu yazo ya dinga daddatsa karatutukan malaman sunna cewa wace zagin sahabbai sai yazo wata gaba da malam Jafari ke fadar wani sahabi ya kuskure sai ya dade ta sai ya hada malam Albani sai ya hada to wannan dalilin yasa tun a wancan shekarun lokacin ma motar haya muka zo a nan garin a akwai malam Hudu mai sai da kafin ko to lokacin muqabalar da aka yi malam Hudu shi ya dauke ta kafin din rido lokacin duk wannan abubuwan na ci gaba ba ma tunanin sa ake ba su taso ba to bayan da muka gama wannan munazara din to nazo hannan masallacin da ni da malam Nasir ba mun gaida malam mun yi dogo fira da shi amma tun da an samu hinin min ad-dahar sai na tuna wa malam daga wacewa da abin da ya faru a wancan lokacin saboda haka malam malamin mu ne yana da falala ta sabika akan mu dole mu girmama wannan falalar ta sabika sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sani cikin abin da nake wa malam kikkiawan zato Allah ka sa zaton da nake wa malam a wajen Allah ya fi haka amin shine yana da inshirahu sada sannan ku ba komai yana cikin wannan suke karfafan mu akan abin da muke da ba mu shawarwari da ganin cewa in akwai abu kaza ba daidai bane a gyara a daidai lokacin da ba ma samun wannan a wajen mafi yawancin malamai da yawa suna kallon abin da muke sun yadda cewa daidai ne sun yadda cewa eh kuma mun toshe wa sunna wata kofa amma da abin da za su gani ba za su ga mun yi daidai ba su karfafe mu din muna buƙatar gudunmawa ba za su iya bayarwa ba sannan kuma ba za su iya ba mu shawara ba ballantana kuma a ci abin da yake ba daidai ba ne su yi gyara a kan shi wannan duka duk ba ma samu saboda haka akarmaka Allahu muna godiya da wannan karamci da ka yi mana kusan a wannan shigowar da zamu malam ne kadai ya bada damar cewa yana jin muna shigowa ya ce a zo masallacin sa ayi karatu Allah madaukakin sarki malam ya kara wa rayuwarka albarka amin Allah ya tsare mana kai ya kuma tsare mana mutuncinka amin wallahi gaskiya abin da ke faruwa yanzu dole ne ka dinga jin dadi dinda kake aiki na addini ka ji cewa ga wani can a wani guri zai taya ka aikin da kake kuma ya shirye cewa zai karbe ka lokacin da Shehu Usmani ya fara da'awa ƴan uwansa Fulani suka ki karbar da'awa bayan ya rubuta risalatul nasa'i aka samu wani malam Mustafa ikarbi da'awar har ma ya dauki wannan risalatul nasa'i din yayin mata takmisi a wannan lokacin to sanda ake cikin wannan yanayin da su Sheikh Abdullahi suke ciki al'amura sun zama abin da suka zama wannan malam Mustafa ana cikin tafiyar haka sai zo sai ya fadi sai ya rasu Sheikh Abdullahi ya samu kansa cikin damuwa kwaran gaske wajen ya rubuta risala ta rasa ya aika wa mutanen garin su a ciki yake cewa anar iwa'uka id araka daru bi fi'aliha min annaha gaddaru darun yamutu biha habibuka la tarum farhan bidarin safuha akdaru yace lakin hada lam yakun bid'an biha qad mata fiha qablahu al-akhyar yace wala sawfa tamdi mislahu wa tazuqa ma qad zaqahu al-akhyar wal-ashrar sai yace wal mustafa min bainina huwa kasmihi mardiyuna wa aminuna al-muqtar سبحان من قد خصه بالعلم والتقوى وخلق يرتديه الجار يتغبى ده يبنسا يانا تيوا انا و لوكاتي ياي ده يكامتا كا داو كا كومن زوا غا الله اذ اراك الدار لوكاتن ونن غيدن نا دنيا ده تكي نونا مكا بفعالها ده يوان ايكن ده تكي من انها قد دارو تيوا تانا ده يوان تدى القولي بذات تكا ما القولي كوتاي يتي دار يموت بها حبيبك gidan da kana ji kana kallo masoyinka lamba ta dai wanda ka fi kaunar sa sama da kowa kaga ya fadi ya mutu sai yace la tarun farhan bidari takka ne mu farin ciki na dindindin a gidan da safuha tataccen ruwanta ma aka daru gurbatacce ne sai yace to lakinna hada wannan abin da ya faru na mutuwar malam mustafa lam yakun bid'an biha ba shi bane farko قد مات فيها قبله الاخيار غبان مالم مصطفى زاببن باين الله نوه ne suka mutu suka koma zuwa ga Allah sai yace wala saufa tamdi to kai da kake saurare na da sannu zaka shudi zaka tafi lahira wata zuku kuma sai ka dan dani misla kwatan kwatun abinda nagartattun mutane da asharare su ma suka dan dana yazo yana yaban mallam mustafa yace subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wanda ya kibanci malam Mustafa ya bashi ilimi ga tsoran Allah ga dabi'ar da kowa yana santa ya kuruwa ku gani irin wannan yaban da fatan alheri tsakanin du'atu wani lokaci yayi karanci wani kawai inda ya bude baki to sharri zai kulla ma to shi yasa ya je can karshe cikin abin da yake fada na damuwa yake ta wala qad faqattu akhan habiban nafira na rasa dan uwa masoyi mai taimakon addini idza awazal ansar lokacin da masu taimakon addinin suka yi karanci yace khillan saduqan la yaribuka fi'luhu wa maqaluhu yaktaru ma taktaru abin da ya fada kenan so kaga kenan muna jin cewa ga wani zai karfafa mu akan abin da muke dole ka ji cewa in dai zuciyarka lafiya lau take ka ji cewa eh ka samu dan uwa a addini amma da an ce wani ya fito daga wani daga kadi cewa ai bai kamata a samu haka ba ai kai kadai kamata a ci gaba da ji a gari to Allah ya kiyaye zuciyar ta daga ta samu matsala ne sai dai da hali kawai sannan kuma maganar da mallam ya faɗa yace abin da ya shafi munazaratu wannan haka yake dan haka akwai marasa kunya da suke tasowa yanzu wasu ma yanzu an shallake matakin da ba ma mu muke tanka musu ba daliban mu muke bari da su yawa kuma muna sake aika sako daga wannan makaranta babba dan na san ina garin Bauchi ne ko kuwa na san ina wannan gari ne na Bauchi kuma muna aika musu sako da kyau su ji lokaci yayi karantar da aqira da mutanen mu aka yi rauni shi ya bayar da dama wasu abubuwa da dama suka dawo kuma wallahi kamar yadda na faɗa a garin Gombe dole ne dinda ahlus sunna suke farko tukunna abu mafi muhimmanci shine karatun aqida a gurin su duk abin da ba wannan ba to ya zaman to tabaun ne gare shi amma aqida shine farko dan haka lokaci yayi kamar yadda mallam ya faɗa cewa taron jama'a in dai taro ne na marasa gaskiya duk taron su ba abin da za su ba Annabi Ibrahim ya yi lokacin da duk duniya shi kadai ne musulmi ku shi yasa kuma daga ƙarshe Allah ya ce wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'an wasi'a rabbi kulli shay'in ilman afala tatadhakkarun wa kayfa akhafu ma asharaktu ولا تخافون انكم اشركتم بالله تيا يا زان دي تصورنكو bayan ku kuna shirka da Allah wai mutun jingime mun mushriki kawai yana ganin tarin tirrigar da yasa da rawanin mun shi ne sa in ya zara ido a tsoran sa tiya ya za a yi haka ai ba zai taba yiwa ba wanda ka in kana ahlus sunna daga lokacin da kaga ka fara jin tsoran mutumin da ba kan sunna yake ba ka binciki imaninka da alakarka da Allah lalacewa ce ta same ka wannan shine amma ba wani dalili da zai saka ka tsoron wani mutum babu ba wannan dalilin saboda haka lokaci yayi abinda kawai malam Muhammad malam Abdul Wahhab ya faɗa a cikin kashfu shubuhat yace innamal khawfu alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu as-silah zaka shiga hanya zaka rikici da abokan gaba ga makami a hannun su babu makami a hannunka dole za su yi maka illa to kuma makamin kenan karatu shine matakin farko zaka wannan da'awa yanzu ta sunna tsaf mata shiri wa duk wani wanda ake ganin isasshe ne a nan kasar yanzu to mu a gurin mu bai isa ba indai ya sauka daga kan sunnar manzon Allah kuma kowaye muna iya jari shi zaka iya zuwa ka ce ka bi mu karatu ka bi mu sanin ka'idar larabci duk mun ji amma baka isa ka bi mu gaskiya ba kuma in ka ja muka ja wallahi kar zaka yi yawa yasa wasu yara za ku ga wataƙila wasu ma an ce a nan garin suke marasa kunya wayannan ko ta su ba ma yi dan ba su isa ba dan akwai wayanda suke ɗalibai ne namu a mustawar karatu sun fi ƙarfinsu ba sa iya tattaunawa da su to wannan bai iya tattaunawa da ɗalibinka ka tsaya ka tattauna mai da shi mai za ka tattauna sai dai a jira a kabira mujrimi har su fito shi ne kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace.
Amin.
Dan uwa abinda malam yace ayi magana akan duk abinda ya samu. Sai na zabi kawai a dattakaitaccen lokacin da muke da shi mai magana akan asbabus sa'ada. Wa sifatu ainihin wato as-su'ada. Sababin da ke sa dan adam ya samu arziki a lahira. Sannan da kuma sifofin masu arzikin zan fada sai ka auna kanka kana cikin su. Allah ya faɗa mana a cikin suratu Hud lokacin da ya koro labari na annabawa yace zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun
zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجبود
الله تعالى يا فلامني كي وذلك من أنباء القرى wannan labari ne Allah ke baka na wasu garuruwa da ya halaka na qussuhu alayka min anba'il qura minha qa'imun wa hasib mun baka labari a ciki akwai garin da mun karya shi akwai wanda mun bar shi a tsaye dan wa'azi da Allah ya gama sai ya ce wa mabalamnahum mutanen nan ba zalunta su muke ba walakin zalamu anfusahum sayyidus sunni suka zalunci kansu فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك duk wanda suke riko da shi wanda ba Allah ba bai musu amfani ba lokacin da Allah ya tuhu azaba shi yasa yace wa ma zaduhum ghayra tatbi ba abin da ya kara musu umba tabewa ba sai yace wa annabi wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura haka rukon Allah yake dama in ya kama mutanen wani gari wa hiya zalima alhali mutanen abalimai sai yace inna akhdahu alimun shadid sai yace wannan labarin da ya bar inna fi zalika la aya a ciki akwai abin lura amma gawa liman kafa azaba al-akhirah ga wanda ke jin tsoron abin da zai faru na azaba al-akhirah ita kuma lahiran nan Allah yace zalika yawmun majmu'un lahun nasu rana ce da za a tattara mutane wa zalika yawmun mashhur ranar da za a halatto da kowa daka annabi yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu in kana so ka hadu da Allah Allah shirye ki yana so ya hadu da kai amma baka so to ko baka yi shiri ba sai ka tafi lahira tunda inna rabbaka la bil mirsa Allah yana nan madakata yana jiran kowa da haka sai Allah ya gama sai yake cewa manu akhiruhu illa li ajlin ma'du ba ma zinkirta wannan wunin sai ga wani ainihin wato ajali wanda yake aka addada shi sai yace wannan shine yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni ranar da duk za mu tattare gaban Allah babu wanda ya isa yi magana sai an ba shi izini wani ya zo ya ce maka wai ga abu kaza in an karanta in an je lahira baka shiga aljanna baka ci kwalas ko ana za ka gan shi uhu Allah ya ce fa minhum shaqiyun wa sa'id saboda cikin mutanen duniya in an haɗu gaban Allah akwai matsiyaci babu tsiya a lahira irin aji kuma a kalle ka a ce ka tafi huta an gama ƙarshen tsiya kenan a je lahira Allah ya ce mutum ya tafi huta wa sa'id sana akwai masu arziki Allah ka sa muna wannan bangaren Allah ka sa ba ma wancan bangaren Allah ya ce fa ammal ladina shaqu amma wanda suke matsiyata ne a lahira fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahi suna cikin wutar tattare ita akwai ruri kuma za su dawwama a cikin ta ma damatis samawati wal ardi illa ma sha'a rabbuk saboda inna rabbaka fa'alun lima yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama sai ya ce amma wa ammal ladina su'idu fa fil jannati wannan yake ma aka azurta su suna cikin aljanna Allah ka sa muna ciki kuma za su dawwama a cikin ta ma damatis samawati wal ardi illa ma sha'a rabbuk sai ya ce ata'un ghayru majuz wannan kyauta ce wacce babu yadda za a yi ta yanke to wayannan asbab din ne nake so in faɗa الإمام الشافعي ينا فتاتي وترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس كان سوك إيرس النمبك كاما هنية إيران على هنا الدنيا با تندك كيران أدوث أن تنشي كان ذوني ننتي تي نغو هنية تي كاكا بغنن قلق وليابيو تنن قدن ويو ياجي تادا قدو سوى دبا هنية شباني to baka kama hanyar tsira ba a duniya kuma kana so a je lahira ka tsira wallahi akwai abin da ya faru a Saudiya daga nan na gane cewa duk mutumin da ya kuskure ya saki sunnar manzon Allah ya saki hanyar annabi sai ya sha wuya a lahira mun zo mun yi jifa ranar yawmul hajjil akbar ya kamata mu koma masauki daga baya mu koma makka mu je mu yi tawafi aje ai sai sai aka ce a'a muna tare lokacin da Dr. Mansur da su Mal Abdulwahab sai aka ce kai a wuce Makka sai muka wuce Makka aka je aka yi tawafi aka yi sai aka yi komai sai aka dawo da zamu dawo sai muka ga wani na ma tana dan nan garin ne ashe wallahi mun dauka ya san hanya sai muka sashi gaba ashe malam bai san hanya ba muka yi tafafa ta tafiya sai gashi inda muka bari da asuba ranar da zamu taso daga ainihin wato Muzdalifa muzu sai gashi mun dawo gurin kuma da na lissafa mun yi tafiya ta kai wajen ta awa goma sha wani abu an saki hanya to kaga wannan a duniya ba kenan ba kuskure ka tafi lahira ka saki hanya annabi ai ka gama ya waye amma za ka ga kamar yadda ake tawaye kullum yadda wasu lambi laila
kowa zai zo yana da'awan cewa shi masa hillela ne, amma da za ta miƙe ce magana za ta faɗa ta ce duk masu da'awar san ta ƙarya suke ba ta da alaƙa da kowa. Ku duba mana wayannan marasa kunyar yadda na faɗa a Gombe yadda suke da'awa da tutiya ta san manzon Allah kullun cewa annabi nasu ne, mu kuma da suke jifa kullun da cewa mu ne maƙiya annabi, ba ka suke ce mana ba? Amma sai gashi malamai sun yadda cewa san matan manzon Allah da san sahabban manzon Allah yana daga cikin alama ta ƙaunar manzon Allah. Ku bincika shafin sarki zaki za ku ga abin da ke faruwa. Babu wani a cikin waɗannan mutanen da aka taɓa zagin wani sahabi a shafin ya zo ya kare shi. In dai an zagi sahabi ko matar annabi to mu za mu zo mu kare su. So in kaga sun rugo da gudu to an taɓa wani shiri, yanzu nan za ka ga sun rugo da gudu maulana maulana wallahi su wallahi ba yadda za a taɓa maulansa a kyale lafiya sai sun wai sai ka ga mutum ya fito bijin kunya yana cewa wai abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na addini ga wani mutum da aka haife shi hijira na da shekara 1150 wai abin da ya fito daga bakinsa wai ya fi na annabi daraja. Sannan mai wannan maganan kuma gobe ya kalle ka saboda tsabar rashin mutunci ya ce wai kuma kai ne maƙiyin annabi. Yau wannan maganan kuna ganin inda ɗan izala ne ya faɗe ta, ba wannan a zamanin nan ba. Kwata-kwata na faɗa masa na ce duk rigingimin nan fa da ake ta yi, duk rigiman nan da ake ta yi gabaki ɗaya fa Shehu Tijjanin nan fa Muhammad bin Abdul ya riga shi zuwa duniya da shekara 35 ba. Amma yadda ka san ya zo zamanin magabata har a samu wasu marasa kunya a cikinsu wai suna kwamfiyarin ɗin Shehu Tijjani da al'imamu Maliku da Shafi'i, har wani mara kunya a cikinsu ya zo yana cewa da sunan ko menene ma ai shi yasa nake ce musu in zan taka na san wa zan taka ba ƙananan ba. Yana cewa wai wai su Maliku sun koya wa mutane tsarki ne, amma shi wai wannan ya zo da gyaran zuciya ne, ma'ana su har suka karantar da addini suka koma ba su koya wa mutane gyaran zuciya ba, tsarki kawai suka koya wa mutane. Haka suke faɗa da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yin irin waɗannan maganganun. Allah ta'ala ya shirye da mu, in mu kumanta ba rigima ta farko da muka fara ɗaukowa da su ita ce maganar ana ganin annabi ƙuru da ƙuru. Saboda duk waɗannan iya shegen fa sun riga sun gane cewa na ɗauko gaɓar da ana karya ta shikenan. Duk maganar cewa wannan ɗariƙar ina wannan maganar ne saboda ina garin Bauchi ne ko kuwa duk maganar wannan ɗariƙar fa gabaki ɗaya fa yadda suke cewa mutane sababbi ita ma yaushe ta zo. Shehu Usman bin Fodiyo Muhammad bin Abdul ya riga shi zuwa duniya da shekara 52, amma mutanen ma tarihi ba kowa ya san haka ba, sai kullun ake tuhumar mu wai mu ne muka zo da sabon addini, su kuma suna kan addini wanda yake shine alqadim da daddan addini, mu ne muka zo da sabo su suna kan tso, haka ake faɗa. Don haka na sha faɗa wa wasu mutane na ce maganar banza ce, duk wanda ya ce maka wai da annabi da Shehu Tijjani an haɗu ya bashi wani abu ka ce masa ƙurunguskan kusu. Da wannan maganan ma gane gatanan ku ai kun ji adibit ɗin da muka yi da ɗaya daga cikinsu lokacin da na ce masa ya kawo cikin alƙurunin mufaddala, ga Anas ɗan Maliku yana cewa ƙalla lailatun ta'akini dare kaɗan ne ke zuwa wa Anas ɗan Maliku kusan kullun ya kwanta sai ya mafarkin ya ga manzon Allah, amma bai taɓa cewa sun haɗu da annabi a wani guri ba ya bashi wani abu. Amma yanzu ku duba yadda annabi ya arha, wani ma ka je gurin shi kana zuwa sai ya ce maka yanzu manzon Allah ya sha kwana, yanzu nan suka kan mutum shinkafa da wake yanzu ya sha kwana ayya ai da ɗazu ne wallahi da ka gan shi. Kowace yarinya ta miƙe ta ce annabi ya zo gurinta, wata ma ta ce annabi ya rungume ta, wata ma ta ce tunda take ba ta taɓa jin abu mai daɗi ba irin lokacin da annabi ya rungume ta. Kuma sai su zo don renin hankali suna cewa wai wannan abin bai littattafansu, gashi a cikin diwani a gurare Shehu Ibrahim yana cewa ra'aitu rasulullahi jaharan waya kazatan bi farisa naga annabi kuru da kuru a faransa waya har sai da ya dinga tambayan mutane hal zakal mahallu mahalluhu waya yana tambayan mutanen faransa waya dama annabi a faransa yake duk inda ya je a faransa sai ya ci karo da annabi kasar da aka fi fatanci ga annabi wajen zagin shi da yi masa kato waya a can ne yake ganin manzon Allah رأيت رسول الله نس بأنني سفير له في الكائنات المخلصة هكا يكي فتح اي قاشنا هكا ذاك كوينة شوية يا من زان الله يا من زان الله سودا كو النبي آدم أبو موسى ان أني مغانا سيسكو ما سفكي وحديث من رأني في المنائم فسيراني مي أما كما با ون ون دي تبا غنن سأتكي ون تنكرن إليد مزوية باش أبي يزما الديني سيسو فخلف من بعدهم خلف wannan maganan ƙarya ce kuma na rantsi da Allah wallahi ko shi Ibrahim ya dawo duniya na za a tattauna da shi wallahi ba zai iya kare wannan matsalar ba wallahi ko shi wanda suka ci yazo da ɗariƙar ya dawo duniya na rantsi da Allah ba zai iya kare wannan matsalar ba shi yasa zaka ga kullun kace musu haye magabacin ka sai dai mutun ya zare ma ido kaman ya magabaci wai yana ganin cewa addini wai ba dole bane sai magabata sun yi sannan za a yi kuma kowa cikin ɗariƙun ku duba yadda suka ɗauko ɗariƙar su suka ce ita ce mafi falala ko waye yace mafi falalan oho maganan cewa shi jikan annabi ne wai fa sun haɗu da annabi da shi ne yace anta waladi haƙan anta waladi haƙan anta waladi haƙan wai shi kenan ya zama jikan annabi haka saboda rashin mutunci wai sai gashi wani yana ƙoƙarin ya comparing ɗin wannan yace wai ya ma fi sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana ciki maganganun suna nan da yawa Allah ta'ala ya shiryar da mu wannan shafa muka yi in yadda malam ya faɗa lokacin da nazo kafin in fara karatun al-hadiyatul hadiya wanda muka yi karatu tare da su tunda wata a cikin su basu ma san cewa ɗariƙar nan nayi ta ba basu sani ba sun dauka kawai tare ne mu abin daga sama nace musu kun ga mu mun fita to tunda mu mun fita ko kuna ciki to ku tashi ku gyara kayan ku wannan abin da ake na shirme a bari da sunan ɗariƙar nan yanzu ka kalli wannan fa mutumin na Kano wannan Yusuf Alim ba haka kawai ya fito ya ce wai annabi ne ya koya mai karatun Qur'ani daga bango zuwa bango wai a bakin wata bishiya mai kama da alilluba a nan suka yi karatu annabi ne yake zuwa yana koya mai karatu tun daga fatiha hannan shi to mutanen da annabi ya koma haka a gurin su wai da sunan falala da sunan sun kai suna da wani matsayi a addini gobe kuma su ne wani zai kalle ka yace maka kai makiyin annabi ne kai baka san darajar annabi ba haka zai faɗa maka haka za su haka suke faɗa saboda haka wannan matsalar tana nan kuma wallahi haka za mu tasirfafan matsalar nan nan gaba sai an kai ba wanda zai iya fitowa ya ce wa wani shehi sun haɗu da annabi ya faɗa ne wani abu kai kanka sai ka ji kunya fito da magana na zo duk wanda na buga ma waya a cikinsu sai ya kawo min uzuri ya ce akar makalla ka san abubuwan sai a hankali duk wanda na buga ma waya a cikinsu wanda na san mun yi karatu tare sai ya kawo min uzuri na ɗauko littafin Taqiyuddinul Hilali Al-Hadiyatul Hadiya nasa ashe malam ban sani ba na taro bala'i ina saka karatun nan cikin gida Najeriya da waje sai gashi sama da wajen mutum goma sun taso kowa ne yake waladi in banda mun yi sakaci yaushe ma wayannan mutanen ai kullun kare kansu ya kamata su ba mutum ya ga cewa yayi wani karatu ba da zai faɗi wani abu wanda zai wai a addinin musulunci haka akai so wannan karatun ba mu fasa ba tare da tahaddi da komai mun ci gaba sai da muka yi kaset 290 muka sauke littafin aka kawo min littattafai da yawa daga Misra nan da wani ya ga ina daddaga wannan shine littafi kara cikin littattafan su na sufaye sai wani ya turo wa Malam Usman sako wai me nake nufi nace karatu nake nufi zan ci gaba da ke sa ina kama na ce a nemo littafin tanbihu ulil albab littafin Malam Habibu muka saka kuma kafin in gama nan saka wani yawa kuma malaman ga su nan ga mu ga su duk wanda zai iya kare abin ya kare amma ta kananan ba su muke ba so muke ne mu samu wani babban da in aka buga da shi daga ran da yaje kasa to shikenan komai yaje kasa haka muke so amma ba kananan yaran da zaka zo kana abin nan ba ku zo kullun ku ta kurin arabiya in an cewa na bai iya larabci ba kuma kuma kanku larabcin nan ba iya shi kuka yi ba barazana ce kawai ba larabcin suka iya ba su ma barazana ce kawai Allah ta'ala ya shirye da mu ababan da suke hana dan adam ya samu arziki a lahira abu na farko shine kafirci da Allah wanda wannan kafircin ne muke ta kokari mu yaki mutane mu hana ainihin wato mutanen shi to kai iya kokarin ka duk abin da aka ce wannan kafirci ne ka nisanci wannan abu Allah ta'ala ya ce wa man yurid an yudillahu yaj'al min
وَمَنْ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
الله تعالى يا فاتي ومن يريد دم تمن ده الله كيني في ان يدله يبتد ده شي يجعل صدره الله يكن سن يقرجن سي زمان تو ضيقا حرجا ينا ده تاكورا ده قنشي كانما يسعد في السماء كمان ينا هوا سما اكو وني بروفيسور ده مكاي مغانا ده شي ا حركه ميديسن yace min wala malan na karanta qur'ani na karanta wannan ayati amma ban taba gane me Allah ke nufi ba duk zuciyar da babu musulunci ta tare da tafsirin da na hawo gidan sama mai hawa goma a ƙasa naji irin hakin da nake da wahalar da na sha lokacin na gane duk kirjin da ke babu musulunci a cikin sa haka yake dauke da matsala Allah ya kiyaye abu na biyu shine amalul ma'asi aikata saban Allah da manya-manyan laifuffuka ɗaya ne daga cikin abin da ke hana mutum samun arziki a lahira kai iya ƙoƙarinka gurin abin da aka ce saɓan Allah ne ka nisanci su abu na uku akwai alhasadu hassada da kuma tsananin kishi ma akan hassada ɗin hassada al'amarinta yana da hatsari ta yadda za mu ga cewa Allah sai da ya umarnin cewa mutumin da yake hasidi ne ka nemi Allah ya tsare ka daga sharri gare shi sharrin sa wa man sharri hasidin daga sharrin mai hasada lokacin da zai hasada lokacin da naje makarantar malam da wasu abubuwa da nake gani na gane cewa wallahi karabaka Allah duk mutumin da bai jin tsoron Allah sai ya kulla ma sharri duk wanda in kaga mutum wallahi bai kulla ma sharri ba ta zuciyarsa lafiya lau take amma wallahi duk mutumin da bai jin tsoron Allah sai ya kulla ma shari kuma dama na daga cikin babban kalubalen mu akwai matsala ta hasada to ba za ka zauna lafiya ba sai ka yi kokari kana dalibin karatu ka nisanci hasada duk abinda malam Sheikh Malam Idris Abdul Aziz ya zama a duniya shi bai isa ya mayar da kanshi ba Allah ne ya mayar da shi daga lokacin da kake ganin ai bai kamata ya zama ba ayya ka dauko rigima ka dauko rigima kuma wanda ke sawa a zaman ba zai fasa aikin shi ba sai yayi kai ne zaka wahala so mu yi kokari muna daliban karatu mu nisanci hasada in ka dan ce ga wani ya fito ta can yana da gudun mu wanda zai ba addini ko hada hannu da shi shi ya taimaka kai ka taimaka dan a samu akai addini zuwa ga tudun mun tsira abu na hudu akwai ainihin wato alhiqdu wal gillu gillu haɗiye mugunta a zuciya ina jiran kawai in samu wata dama in maka kwab daya ba a buƙatar wannan wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa cikin addu'ar da zamu yi mu danga cewa wala taj'al fi qulubina gillan lillazina amanu
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
الله تعالى سيدي والذين جاءوا من بعدهم wanda za su zo bayan su sahabbai to Allah ya sa ni aiki ya sa ka shine ya kuluna rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mun sannan ka gafarta mu ƴan uwan mu da suka riga mu zuwa lahira da imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا الله كرك سني غل ازوتياتا akan mutanen da suke masu imani to sai kai kokari ka ne sanci wannan sannan zaka zauna lafiya sannan abu nabiyar akwai argadu duk fushin da zaka yi wanda ba saboda Allah ko addinin Allah zaka yi ba to ka ne sanci shi mu guje yin fushi saboda an taba mu ba an taba addini ba galibi idan mu aka taba mu dinga yafiya mu kawai kai amma in addini aka taba za ku ga fushi di yadda ya kai ga fushi ana maka uzuri ba fushi bane yasa annabi Musa ya dauki littafin Allah ya jifa da shi Allah madaukakin sarki yace
falamma raja'a musa ila qaumihi rabbana asifan qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'adiltum amra rabbikum wa alqal arwaha wa akhadha bi في أخيه يدعوه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
كن جاء بند الله يفدا يا داو غضبان أسفا دمي هنكلن سيتاش يا بمتاني أكن توهيدي ya je kafin ya dawo an samu wani ya jirkice aqidar ya dora su kan abu mara kyau wannan tsananin fushin ne yasa wa alqal alwa allunan attaura da idawo da su ya jifa da su wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay ya kama kan dan uwansa annabi haruna yana jinsa har yake cewa sa kakka samu kiyasi mana dariya abin da ya faru kenan to shi yasa zamu ga Allah ya yaba ma masu irin wannan sifan a Qur'ani wanda suke hakuri su kauda kai akan abubuwa to mun nisanci yin wannan sana'a abu na shida akwai az-zulmu zalunci zalunci da dukkan nau'in sa wanda gashi nan ya mamaye kasar nan ya hana ta zaman lafiya asasi na zalunci akwai na ƙasa akwai na sama akwai na tsakiya abin da ke faruwa yanzu wani gurin ya fi wani gurin kuma kai magana abu ya zama matsala kai magana ka shiga cikin barazana kai magana wasu su taka a target suna ganin ka zama musu matsala sannan abun bakin ciki kullun kukan da nake yi da shi idan a garin Bauchi wani abu yana faruwa na banna maimakon a samu kaso 8 na malamai na magana idan biyu ba su yi magana ba sai ai musu uzuri an samu fardu kifaya amma watakila zaka samu kaso biyu ne ke magana takwas ko ya ja baki ya shiru ni na san matsalar da muke fama da ita saboda in aka ce banna na faruwa takwas sun yi magana biyu dan ba su yi magana wato in zaka ce zaka sa take zaka rasa to zaka saka dan masu magana suna da yawa amma in aka bar mutum ɗaya biyu ana iya lissafa adadin masu magana to shikenan za su zama tage ta ce bari mu kai kan wani tunda shine matsalar in mun gama da shi an riga an lissafa adadin da matsalar tsaro nan abubuwa sun zama abin da suka zama wannan ya kamata su tashi su yi magana ka ji muryar su ba za su yi magana kan matsalar nan ba mun Allah ya sani mu kuma mun yi magana akan ta mun sauke nauyin da Allah ya dora mana akan ta haka ne ya asan nan kullun abubuwa lalacewa suke kuma asasin su zalunci ne kuma wallahi tallahi ba za a zauna lafiya ba in ba asasi na adalci aka dawo ka gina ba ta yaya za a yi wani ya zo ya kwashe abinda mutum miliyan 10 za su rayu shi kadai wanda ya saurari program din da muka yi da Dr. Yahuza wannan fulanin da ake ta kuka da su tare da ba ma goyon bayan abin da suke tunda ta kai ga rashin mutuncin yanzu har makarantun islamiyya a kagara ta gina kowa ya gani masallaci bai da alfarma a gurin su ina ne islamiya ba ta da alfarma a gurin su amma wannan abin asali mai haifar da shi zalunci ne haifar da shi da ta yahuda koro bayanin asalin abin da ya fara ta ina ne tushen rigingimin nan da suka taso ta ina ne zalunci ne ashe nan kana gani ka je kai karatun boko kai digiri kai master ka zama professor dan karamin yaro wanda ko primary bai ba ballanta na secondary sai yazo ya tara hanya ya hana ka wuciya sai dai ka hauta sama ko ka je ka bujirgin kasa haka ake yanzu a dauki mutane matasa gashi nan aiki wanda za su iya abin da ya kamata a ba su wani ya kwashi an zo an kawo wasu ka'idoji na ma anzalallahu biha min sultan an ce sai kana da english sai kana da math su kuma yanzu wayannan da suke harba bindigan nan adabi ko eh wani bai sani ba kuma gashi yana harba bindiga ba abin da ya dame shi da wata english ko mathematics sai ya ci ta sannan zai harba bindiga ba abin da ya dame shi da wannan yanzu kwanan nan hankalin ku ba zai tashi ba dan karamin yaron da aka nuna yana isa magazin na bindiga ya cire ga yadda za a yi harba ta dan karamin yaro na sha faɗa na ce yanzu duk wanda ya kalli ƙasar nan kaso 100 cikin wanda suke rike da madafin iko yanzu a Najeriya 80 a cikin su wallahi iyayensu ba su kashe musu kuɗi ba su kai karatu a makarantun gwamnati suka kai karatu lokacin gwamnati komai kyauta take musu sai suka zo suka raba Najeriya sai ta zama gida uku sama yayi fadi kasa yayi tsukuku aka raba ta masu kuɗi masu mulki ya ibadiyal ladina amanu idan familin ku masu kuɗi ne to so ake duk wanda ya tashi a familin a mai kuɗi zai tashi idan familin ku masu mulki ne to duk wanda ya tashi a yallaɓe zai tashi sai suka kashe makarantun gwamnati sai suka yi nasu na kuɗi yanzu nan wajen duk wanda ya gama firamare shekara 20 ko secondary shekara 30 idan ya koma yadda ya ban makarantar ba haka zai same ta ba zai samu makarantar ta ci ba da watakila kuna sanda kuke karatun akwai bencina akwai allo na rubutu akwai waye idan ka dai ka samu ɗaliban a ƙasa malamin yana zaune a gindin windo wata makaranta in ka zo wuciya ka ganta kaman aukan lazimar alaƙaretin wahiyar kawayatin ala urusha haka za ka ga makarantar ba a gani duk wanda za a ɗaga ya ce maka ɗansa yana ingila yana karatu wannan yana safuru wannan yana cana wannan yana wata tsiya wannan yana wata tsiya sai da dinga nuna maka su cewa gashi nan sun kammala karatu shi yasa kafin wannan lokacin za ku ga jami'o'in Najeriya ne kadai sai malamai su daka yaji buhu ɗaya da rabi su tafi yadin aiki sai sun shanye shi kafin su dawo saboda wanda suke karatu a makarantar ba 'ya'yansu ba ne dan an rufe makarantar an daina karatun suna da hasara ne ba su da hasara a gani ku kalli abin da ke faruwa a jihar mu mana wannan abin yana damuna yanzu bana a ƙarƙashin organization ɗinmu akwai adadi na yara da muka yi niyyar mu ɗauke su karatu inda a tsarin kuɗin registration ɗin duk shekara 20,000 da wani abu ne har su gama organization ɗin ce duk shekara za ka biya musu kuɗin makaranta yara ne masu hazaƙa masu ƙwazo suna da manufa amma fala nasira lahu ba wanda zai taimaka musu kwatsam sai maka da an ce abin 20,000 da wani abu ya koma ƙaranci naira 150,000 sannan kuma science class daga naira 300,000 abin da ya sama yanzu suna nan mun aji ko mutum ɗaya ba za mu iya ɗauka ba yanzu muna kici-kici ne ma wanda suke shekara ta uku za su tafi ta hudu yaya za a yi mu samu kuɗi a biya musu don kada in karatun ya tsaya ba yadda za a yi sannan kuma malamai a jihar sun san abin da ya faru amma duk malamin kowa ya ja bakinsu ya yi shiru saboda suna ganin watakila shi tunda yana da abin da zai yi shi kenan so sai ya zamanto ba kowane irin abu bane muke yin magana saboda akwai abin da za ka yi magana baka da wanda zai taimake ka wani ma da sunan malantan shi zai je kulla ma shari ai wani fitinan ne ne bai san zaman lafiya ai kaza 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 saboda yana neman shiga yana neman kaza haka da ai sai yanzu wayannan yaran suna nan kaga kuma wallahi wani in dai bai ci gaba da karatun ba dama wani da aka samu ya tafi je karatu wani yana fasa karatun to kuma zai zama ma al'umma matsala ne zai zama mata matsala ne haka ake fama haka ake ciki suka zo suka kashi asibitocin gwamnati suka yi nasu private school private hospital duk mafi yawancin manan yanzu wanda kaga ya je asibitin gwamnati mafi yawanci sai dai in baka da yadda zaka yi kaje amma in kana da yadda zaka yi ko ciwon kai kaje to inda zaka yi akwai wani farfesa ne kan harkar kiwon lafiya matarsa ba ta da lafiya aka rasa gane me ke damunta da aka rasa gane me ke damunta ya je ya dauko farfesa shi ɗan uwansa guda biyu aka zo malam sai da aka rubuta littafi akan rashin lafiya ta wajen shafi 300 da wani abu ana binciken wai me ke damunta malam ciwo ya ki cikin yawa suka zo aka bar nan kasan aka yi India da ita suna zuwa India a cikin awa uku ko kasa da awa uku a fallan takarda kwaya ɗaya suka ce ga abin da ke damun matan amma na ce to wai to me ke faruwa a kasan nan akwai karancin iya aikin ne ko akwai karancin kayan aiki yake wala malam da akwai matsala na je wani gari cikin jihar Zamfara da daddare wani bai da lafiya aka kawo shi asibitin gwamnati ba huta asibitin gwamnati ba me babu babun ta yawa da daddare janareton da za a tare babu bai da lafiya aka zo cikin duhu aka kwantar da shi kan gado ashe akwai katuwar kunama akan gadan aka kwantar da shi akan ta ta dinga harbin mutumin nan gumi yana keto mai ana cewa ai zafin zazzabi ne ashe ba sani ba akan kunama aka kwantar da shi nawa ya shafa ruwa a kasan nan sai an shiga ɗakin tiyata za a wa mutum operation a ɗauke wuta kuma babu janareto wani sai dai ya mutu haka haka ba ake da sun dawo a gina asasi na adalci a ƙasa kowa sai ya zauna lafiya amma ba yanda za a yi abu zalunci ya mamaye al'amura kuma a zauna lafiya ba zai taɓa yawa ba wallahi fulanin nan abinda suke ba sa kyautawa ba daidai ba ne Allah ya sa saƙonmu ya kai su ji tsoron Allah su gane cewa abinda aka yi masa na zalunci ba ma goyon ba su ma bai kamata su rama zalunci da ɓannar da tafi ɓannar da ake musu ba bai kamata ba gaskiya amma asalin ababen nan ta'asisin su aka yi kuma rashin adalci ne ya assasa su har suka zo suka zama abin da suka zama yanzu har suke so su gallabi mutane Allah ya kiyaye abu na bakwai shine al-khawfu minallahi azza wa jalla din tsoron Allah sannan abu na takwas akwai at-tasha'um tamfi kar ka zama mai tamfi wannan al-khawfu min ghairillahi azza wa jalla shine na bakwai duk wanda ba Allah ba kar ka ji tsoron sa ba abin da zai iya ma shi yasa kaga a wajen dauri Allah ya kawo wata ka'ida daya Allah madaukakin sarki yace wala yusiq wasaqahu min
wala yusiq wasaqahu ahad ya ayyatu ghan nafsu almutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
kun ga a wajen daure sai yace wala yusiku idan Allah zai daure ka ba wanda ya daure irin nasa ta yaya idan ya saka wuta sai kuma ya kashe mutuwar ka buƙaci ka mutu kuma baka isa ka mutu ba amma idan dan adam ne akwai azabar da in yi maka akwai gejin da za a kai zaka mutu kuma bai da ikon ya dawo ma da rai ya ci gaba da ma azaba amma Allah da yake yafi kowa iya azaba sai yace ba wanda ya iya dauri irin nasa wani ya zo ya samu wani malami yace da Allah kai min nasiha yace to zan faɗa maka abu biyar yace na farko idan ka san zaka yi fito na fito da Allah yace ayi abu ka ce ba za ka yi ba yace a bari ka ce ba za ka bari ba to ka daina cin arzikin Allah zai yiwu ya ce to na biyu in za ka yi aikin bannar ka je ka yi a inda bai san gurin ba bai ganin mai ake zai yi ya ce na uku idan za ka yi abin ka je ka yi a inda yake mallakakka ne ba nashi ba ya ce sannan na hudu randa ya turo mala'ikun mutuwa ya ce a ɗauke ka ka ce ba za ka ba ya ce na biyar idan Allah ya tsira alkiyama ya ce mala'iku ku zuhu fa gullu a kama ka a kai ka wuta ka ce ba za ka ba to wanda ya mallaki abu biyar din nan arzikin da kake ci nashi ne inda kake zaune mallakarsa ne duk abin da kai ya sani yanzu a nan masallacin ba gamu ba da Allah zai turo mala'ikan mutuwa a nan a ce a ɗauki ran wani wallahi taron nan ba za mu iya hanawa to ba taron mutanen masallacin nan ba mutanen bauti su taru Allah ya ce wane yake so mala'ikan mutuwa a ɗauko ran shi yanzu
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
الله تعالى يتي فلولا دمه إذا بلغت الحلقوم لوكا سند متوى تذكر إن كلا بي وأنتم هنا إذن تنظرون babanka wanka kaninka dan uwanka matarka mutum bai da lafiya akwai matakin da ake kaiwa kai da kallon wani ka san wallahi ba zai tashi ba Allah yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da muka turo muka ce su dauki ran shi amma walakin la tusiru sai dai ba za ku gani bane Allah yace falawla in kuntum ghayra madini me yasa in kuna ganin kamar idan an mutu ba za a yi sakamako ba to lokacin da ran za ta fita tarji'unaha in kuntum sadiqin ku dawo da ita mana in za ku iya ba za ku iya ba inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata malik tabibi yamutu bid da'i alladhi qad kana yuguri ghayra hu fi ma mada matal mudawi wal mudawa wal ladhi talaba ad dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara ha gani ka taba ganin wani likita ne kare makansa mutuwa shi yasa yace inna tabiba bi tibbihi likita da duk kwarewansa a likitanci la yastati'u difa'a maqdurin ata ba zai iya tunkuɗe makansa abinda Allah ke kaddara wa dan adam na mutuwa ba in yazo yace malit tabibi me yasa mu shi kan shi likitan ya mutu bi da'i alladhi qad kana yuguri ghayra hu fi ma mada yake rudan wani da shi cewa yana iya bada magani me yasa yake mutuwa sai yace matal mudawi wal mudawa wal ladhi jalaba dawa'a wa ba'ahu man ishtara da mai maganin da wanda za a yi wa maganin da wanda ya kirkiri maganin da wanda za a tura shi wa maganin da mai sai da maganin duk sai sun mutu wallahi ba wanda ba zai mutu ba to kaga kakka ji tsoron wanin Allah a wannan saka tsoron wanin Allah a zuciyarka na cikin abin da zai haifar maka matsala sana abu na takwas akwai at-tasha'um tanfi da abin da ya same ka ka dogara ga Allah karka ce to ina zatan kaza ne ina zaton kaza ne ko da ma'aikin da wani su wani suka zo garin nan shikenan kaza ya zama kaza sana abu na ainihin wato tara su uzanni billahi muna na zato ga Allah yana ciki mu daina muna na zato ainihin wato ga Allah shi yasa da mu ga kowannen mu ake so ya baita wa Allah bainal khawfi war raja'i lokacin da kake ganin alama ta mutuwa ta zo maka to sai ka rinja yadda bangaren kyautata zato ga Allah kowane irin abu kai ma Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sannan akwai alkibir girman kai nisanta girman kai kana dalibi kowace irin ni'ima Allah ya maka da abin da zai sa ka dinga jinka wata tsiyaci to kai kokari ka kauce masa sannan ta'alluqul qalbi bi ghayrillahi zuciyarka tara ta yi da wani Allah wanda shi ne na sha daya ka ta'alluqil qalbi al'ashiqi bi ma'ashuqihi kaman yadda zuciya za ta rata yi mai bege da irin wanda yake bege matsala ne ku duba ku gani ahli sunna kullun kokari miki ya zamu alakanta mutane da Allah kai tsaye amma in bid'an nan kullun kokarin suke su nuna fa Allah bai isa ba dole sai an biyo ta hannun wani kafin akai zuwa ga Allah haka suke ta yi ma mutum yazo ya ta kawo wani falsafa yanzu dan Allah tarkatarkar da akai ada kafin yanzu wanda suka taso shekara 15-20 ba su san an yi rigima a baya ba a nan kasan an yi lokacin da kotun tibe mutum ya zai fadi ba a kiran sunan Allah in ya gabza tun tibe zai dauke shi kira shi wutujani ko ya shi Abdul Qadir Jilani ko ya waye ya waye kana rawu yace nan na ce mu wasu danga kiran sunan Allah saka ki yace sai gashi da mota ta danno da gudu ya kira ya shehu tijani ya jeri yace da ya ga da gaske motar ta yi kan shi yace sai gashi ya koma wayo Allah sai haka ake dan shi na nan garin lokacin da muke ta kokari a irin wannan fa sai kawo misali na iska wayance in musiba ta zo ai ba mu muka ce ba Allah ne ya faɗa yace atti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum min
wa lanabluwannakum bishai'in minal khawfi wal ju'i wa naqfin minal amwali wal anfusi wath-thamarati وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
الله تعالى سيكي تشيوى الذين إذا أصابتهم مصيبة فسيمك تشيوى مصيبة تتاسمك كان مسلمك لنك فإنا لله وإنا إليه راجعون سيذكر يبقى مثالي ya buga misali wai shi wali yaya za a ce komai sai an kira sunan Allah wai yan sanda na zuwa gidanka me yasa kake kiran barayi na zuwa gidanka me yasa kake kiran yan sanda ai sai kake kiran su sai ka danga inna lillahi wa wai shi kiran dan sanda idan yan fashi sun zo daidai yake dawa wai daidai yake da shi ma wali in ka shiga matsala ka kira shi so ba yan sanda suna zuwa akwai lambar wayarsu idan ma abu ya fi karfinsu ba kayan aiki suna cewa akwai matsala ba za su iya zuwa ba kuma suna kama barayin nan ana gani wani lokaci ma ana kashe wasu a cikinsu duka kaga wannan kiyasun ne ma alfari abinda ba zai taba haduwa ba amma wai dole sai an nuna cewa a'a ba zai yi ba kuma yanzu dan Allah in zamanin waya ne in na buga a daidai lokacin da nake sanar da su report in sun ce ga sunan zuwa ba zan iya ci gaba da inna lillahi ba kuma waye ya hana ka nemi agaji akan abinda dan adam yake da iko akan shi a lokacin da yake da rai ba wanda ya hana wannan amma ke yi fa shi wanda aka ce ka kira ya mutu kuma watakila dan wata kasa ne ma amma wai sai a ce wai ka kira shi idan matsala ta taso haka ake kun gani Allah ya kiyaye to zuciyar mutum taratayu da wannan Allah matsala ne sana abu na sha biyu wanda shine na karshe sai al-mukhaddirat kayan maye da dukkan nau'in su mutum ya iya kokarin sai ne sance su wanda yana cikin abin da aka yi na ruguza al'umman nan shigo da kayan maye cikin ta sannan shugabanni ba tare da daukan matakin dauka ba a gurguje saboda lokaci zan fada abubuwa kishiyar wannan na farko sababin da ke sa wato mutum ya rayuwa mai daɗi shine akwai al-imanu billahi wal amalus salih mutane da yawa an rudi kowa yana neman ina zai samu rayuwa mai daɗi wani ya dauka tana da alaka da ka gina katin gida ne ka tara manyan motoci ka tara sai kana da kuɗi iri daban-daban duk ba shi bane ba shi bane Allah ya faɗi a ina ake samu ya ce man amila salihan mai
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
الله يأتي من عمل صالحا دمت من لأيكي ميكو متنى شيكونا مجا الله يأتي والله سيمن رايا شرع وامي دادي ita ce ka'idar kuma ba za a kira aiki a ce masa al'amalin salihu ba kowa ya kawo shi ko a ina ake yin sa dole sai in yayi daidai da karantawar manzon Allah sana abu na biyu a gurgudi ɗan uwa akwai al'imanu bil qada'i wal qadar khairihi wa sharri kai imani da abinda Allah ya hukunta mai kyau da mara kyau yana cikin dalilan da ke sa mutum ya samu haka abu na uku akwai kuma al ilmu shar'i alaƙarka da neman ilimi na shari'a kakkana musulmi ka zo ka rayu musamman cikin gari irin na Bauchi amma baka da alaka da inda zaka koyi wani abu wanda zaka gyara alakar ka da Allah wannan ba karamar ka sassaba bace abu na hudu kuma shine al-iktharu min zikrillahi wa qira'atil qur'an yawaita ambatan Allah da karatun qur'ani wayannan mutanen ba kullum abin da suke tutuya da shi kenan ba da sunan zikiri dan mutumin da yace ba ma zikiri wannan bakin azzalimi ne ko bakin jahili abin da ya kamata ka ce zikirin da shehin ka ya kawo shine ba mai yadda da shi ba yanzu dan Allah nan masallacin ana sallar juma'a ko ba zikiri ce ko ba zikiri ba ce ba sa ya ayyuhal ladina amanu idza mai
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأقم الصلاة لذكري
الله أكبر to kun ga ana yi sannan mu zikirin sai muka ce a tsaya aina annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda annabi ya koyar to wani sai ya ce a sai an kara da na wani shine fa bala'in fa sai kuma ya ce wai baka yadda da zikiri ba saboda bakin azzalimi ne mai kun ya ce baka yadda da zikirin da wani malami ya kawo ba sai ya ce wai baka yadda da zikiri ba a mu muke yin zikiri kuwa shi yasa kaga dogaran mu da zikiri wanda ya tabbata daga annabi cewa in kai kaza Allah zai baka kariya ba za ka taba ganin mu da wata kwame mai laya muna yawo ba a matsayin abin kariya a mun yanda in an yi wannan zikirin ya isa in wani abu ya same ka sai dai jarrabawa daga wajen Allah sana abu na biyar akwai inshirahu sadr wa salamatuhu min al-adgan samu ka zama kana da inshirahu sadr sannan kirjinka ya kubuta daga duk abin da ya shafi kullace mugunta ko bakin nufi dangane da wani kai kokari kirjinka ya zama haka sannan kuma abu na shiri shine al-ihsanu ila an-nas kyautatawa mutane sannan kuma abu na ainihin wato bakwai shine an-nazaru ila man huwa dunaka fi umuri ad-dunya ka dinga kallon wanda ke kasa da kai a harkar duniya kakka dawo kana cewa ai wani tare maka taso min ina ne a makaranta lokacin ma da ake karatun kwakwalwa ta tafi ta shiga ni da first class nake fita a kowane mataki amma yanzu dan Allah ka kalluwa ne yanzu anan garin kadai yana da gidaje sun fi 48 yana da motoci na hawa 18 amma dan Allah ka kalli wannan fa tsohon babar din shi nake a hanyar to kullun zaka yi tare na ba zaka taba abinda Allah ya maka na ni'ima ba zaka taba gode mai ba to ka daina kallon kun ga shi yasa sahabbai suka zauna lafiya su akka sawa suke a wajen aikin addini tunda Allah ya ce musu sari'u sabiqu wa fi zalika falyatana to sai suka zauna lafiya mu kuma sai muka akka sa in kaga muna at-tanafus a wajen me a wajen addini kuma baya muke to shi yasa muka kasa zauna a lafiya to wannan yana daga ciki da kuma yin kokari dan tattali akan ranar da za ta zo maka ta tafiya me yasa in kana zauna a gidan haya sai a baka notice a ce ka tashi saboda wanda kake zauna a gidan su biya kake amma yanzu nan da muke zauna a duniyan Allah wake biyan shi wani abu yake zauna a cikin ta to tunda baka biyan ko sisi shi yasa baka isa a ce maka ba ga notice ka shira mala'ikan mutuwa zai zo ranar kaza 12 ga watan kaza baka isa ba wallahi wani lokaci kana hanya a dauke ka ba tare da shiri ba shikenan kawai wannan sune sana'a ba na tara mutun ya samu yakinin cewa lalle fa arzikin mu'mini na hakika yana lahira ne ba wannan duniyar ba yana ku duba ku gani da an yi shekara nawa da ka shiga shekara 55 ka tafi 60 ka shiga sununil manaya shekaru na musiba in Allah ya taimake ka ma kana dan shekara 20 kai aure da ka kai wannan shekarun in ma aikacin gwamnati ne kai ka ga yanzu dole ana maganan cewa retire ne zai taso ka san da yake baka albashi bai rike ka ba dan Allah yaya za a yi in ka gama aiki pension daga ratuci ya rike ka kun ga ba zai ba ka gani in ma an biya ko sai yanzu mu a Kaduna fa cikin makarantun da aka yi makare-kare na secondary school ne ba wai jami'a ba fa cikin abin da mafi yawancin mutane ba su sani ba an mai da shi kowane yaro naira 60,000 kuma makarantar gwamnati ce idan kana da yaro 5 in kana da yaro 5 ka lissafa 60,000 sintiso 5 nawa za ka biya 100,000 nawa to sai ka lissafa shi ma'aikacin nawa gwamnati ta bashi albashi watakila 30,000 aka bashi amma a makarantar ƴaƴansa kadai a wata ana buƙatar ya biya sama da 300,000 shi kadai ana ta maganar jami'a ba su ma sani ba ne cewa yanzu akwai makarantun secondary school din da kudinsu a shekara ya fi na jami'an ma ba sani ba ne to ana cikin wannan yanayin sai gwamnati ta fito da tsari cewa za ta tantance ma'aikata sai tantancewa sai ya faɗo kanka sai a bugo ka sai ka dawo gida in ka dawo gida a daidai lokacin kana da yara wani kana so ya je karatu ya ƙi wani ya je ya fara karatun ya samu matsala wani kana da ya kana so ta yi aure ba ta yi ba wata ta je ta fara zaman auren ta samu matsala mijin ya sako maka ita a daidai lokacin kana da kuma ƙananan yaran da za su je siyan abu su ce a ba su a ce babu su ce a ba su babu to kuma gashi an bugo ka daga can to ka gani to shi yasa malamai suka ce na kara kai kokarin kasancewa arziki na hakika yana lahira ne ba yana duniya bane abubuwan da suke faruwa mu da muke karantarwa muke mu'amali da jama'a wasu abubuwan ba za mu iya faɗin su ba yasa in Allah ya baka dama kai kai kokari kai da kanka ka gina maka kanka lahira kar ka jira wai bayan baka wani ya gina maka ita yaudarar kanka kake sannan abu na goma shine musahabatul akhyar war rufaqa as-saliha abokantaka da mutanen kirki yakan taimaka maka wajen gyara alaƙarka da Allah sannan abu na 11 ka san cewa anna wato an ta'lama anna adan nas khairul laka wa balun alayhi idan kana mu'amala da mutane gara su su cutar da kai ka cutu wani dan gidan ba dai bane za a je lahira kuma rana ce da Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima amilat
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم باب ظالم في الله يسي باب تنكنا مؤاملة دمتانيك يا حقولي ababin mu'amala kai da kai cuta gara ka hakura wanda shi zai cuce ka ya dauki nauyin gobe alkiyama sana abu na 12 alkalimatu tayyiba kalma mai dadi da kuma kokarin tunkuɗe mummunan abu da kyakkyawan abu wannan yana da tasiri abu na ƙarshe shine labewa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma yawaita addu'a duk lokacin da al'amura suka taso maka wannan yana daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa kada in ja lokaci da yawa abu na ƙarshe da zan ainihin wato faɗa shine na taɓa wancan ɓangaren to zan taɓa ɗaya kuma ɓangaren akwai kun san masu aƙidar shi'a ta zagin sahabbai kuma har anan cikin garin Baucin akwai su ina ganin shekara 5 da ta wuce ko wani abu makamancin haka na sake dawowa nan garin shekara 6 ne ko wanda suka halarci zaman sun ga debate din da aka yi wajen awa 5 a wancan lokacin da wani dan shi a nan garin sai sa nace mu muke bi bashi ba abun mu bashi sai sa na iya tasowa nazo har takkanar takaduna ne zuwa garin Bauchi muka zo muka tattauna ne shi akan matsaloli na shi yanzu kuma Allah ya kawo sauki duk wanda ya shirye tattaunawa yace sai an zo an hadu sai an yi me sai an kawo jami'an tsaro ƙarya yake bai shirye tattaunawa ba in ga tattauna da kai yanzu alal hawa kawai za a hadu a iska za a hadu duk duniya tana kallo lokacin zaka gane kuma wallahi kullum magana nake faɗa muna gode ma Allah malaman mu magabata duk abin da suka kafa na addini sai da suka samu dalili na Qur'ani da Sunna suka kafa shi shi kuma dan bid'a sai ya kudurci aqida sai ya tafi neman dalili to lokacin abin da ba dalili ba sai ya zama makin yana me sai ya zama abin da ba dalili ba sai ya zama dalili a gurin sa haka ake a lokacin shi yasa za ku ga wanda suke bibiyan wancan fitis za ku ga ko wanda mun saba da su a aqida sun saba da wasu a aqida ba sa tare amma saboda suna ganin na zama karfin kafa duk wanda ya taho sai na make shi to shikenan zaka ga so suke yi a dai samu wani wanda zai kai ni ƙasa ko da ku ba sa tare da shi in dai ya kai ni ƙasa to alhamdulillah buƙatar su ta biya nace kuma in Allah ya yarda in dai da sunan karatu ne ba za ku ga wannan ba ila yawmil qiyamah yawa kuma muna nan mun sa ido aka na makallawa ku ci gaba da karantarwa ko kun yi abin da za ku iya yi yanzu duk wanda ya taso ya ci yana da tattaunawa da ku kuma tattaunawan ta shafi sunna ne to mu a bar mu mun isar za mu wakilce ku sai ta wancan na kanan wancan zindikin wancan mulhidin ai ƙarya yake da yake ta maganan ihuda mutane ba su san maganganun da yace wajen shekara 10 mu muna bibiyarsa kalma da kalma mu bi shi a rubuce mu bi shi a maganganunsa amma sai ya zo ya ce inda dan da ya isa mutumin da zai tsaya rantsi da Allah in yace babu abu ko kwamfuta ba ta isa ta kawo shi ba mutumin da yace wai Ibnu Hajar al-Asqalani wallahi da yana da rai ya yanki tikiti ya ji ya zauna da shi kuma ya rantsi da Allah Ibnu Hajar ba zai iya kwata kansa ba a gidan karatu da kuma shine yake gudun fa a tattauna da shi yasa na ce musu kalubalen da muke muku duk wannan rigimar tashi ba mutum ɗaya ya taba tattauna da shi shine mala alqasim daga ran kuma bai ƙara yadda ya tattauna da kowa ba ka gani amma mu yau shara ni yanzu ina da lokaci ina zauna a gida ina iya maka debate huda a sati duk sati zan iya yi wallahi a buga yawa wannan sunna dai ta manzon Allah in dai dalili ne ke sa a kare ta da duk kuma abin da ya taso da izinin Allah za mu ba ta kariya iya iyawan mu da izinin Allah saboda ka akar makallahu ba mu gushe ba muna maka addu'a Allah ya tsare ka Allah kuma ya tsare maka mutuncinka mun san mallam yana da makiya ba sai mun fito mun ce kaza da kaza ba amma roƙon da muke wa Allah mallam duk mutumin da yake makiyinka ne kada Allah ya kawo ranar da zai dariya akan ka kuma na ji dadi yadda banda dalibai da suke kiwaye tare da mallam akwai zuriya ɗaya an ce mun sama da 30 da wani abu a gani akwai wani yanzu aka an ce mun akwai wanda ba sa kasar suna karatu to kaga wannan dalili ne cewa abinda aka kafa in Allah ya yarda ba zai rushe ba yawa in kana ganin matsala ne baraka kawo da shi watakila sai kaga cewa to a shi ma san da yake nan gara gara ma shi da wanda zai tafi yau ka gani wanda da suke ganin kamar su mallam Jafar ne suka zama matsalar su ai abinda na faɗa ma wani dan shi'a kenan yace wai in je in saura tattauna da aka da mallam Taluri da mallam Jafar nace masa wallahi ba na maka musu su mallam Jafar malaman mu ne kuma suna da falala akan mu nace amma wallahi malaman ku in suka ce za su tattauna da mu nace wallahi sai sun sha wahalar da ba su san hannun su mallam Jafar ba wani ce in kuma kuna ganin ƙarya ne ai yanzu Gombe da Nabi mutane sun bi sun ji akwai wani dan shi'a ne dake zuwa a Kano ya je garin ya abubuwansa kuma na rantsi da Allah sai na yi maganin shi da wannan shine wanda haka kuma sakon da muke faɗa suna ji wanda haka shi wannan na nan garin wannan dan shi'a yanzu ai yanzu akwai ɗaya daga cikin dalibai na da zan bar shi da shi an wuce matakin sa ba ta shi ake yanzu wanda haka malam muna roƙon Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya tsare mana kai ya tsare mana mutuncin ka malam wayannan iyalai naka Allah ya shirya maka su fiye da yadda kake kokari gurin yi musu tarbiya malam muna godiya kuma muna roƙon Allah ya yi maka godiya وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم أما بعد bayan godiya ma Allah madaukakin sarki da kuma godiya ma shi dan uwa Malam Yusuf a Asadu Sunna wanda ya gabatar da tambihi da kuma fadakarwa a majalat da yawa wanda kuma yana fata mu amfana da su akwai wasu nuqat da nake so in yi ta'aliki akan su da ya fada a cikin abubuwan da ya gabatar daga cikin abin da ya gabatar yayi magana akan cewa akwai da yawa waɗanda sun gama karatu a ƙasar nan ba su da aiki ne sakamakon rashin aiki din nan ya haifar da rashin zaman lafiya a ƙasar nan wanda kuma rashin samun aikin sun nan da kuma rashin zaman lafiya din yana da alaƙa da rashin adalci na shugabanni to talinki da zan yi akan nan dan tabbatar da maganar su cewa haka take idan ba ku manta ba akwai huduba da nayi a nan masallacin wanda wannan huduba ta tada kura huduban nan wannan kura ta tayar kuma me na fada abu ne wanda na faɗa wanda yake da alaƙa da rayuwar al'umma da kuma samu musu aiki lokacin da 'yan siyasa suke campaign musamman a wannan jiha tamu musamman wannan gwamnati mai ci yanzu daga cikin alƙawarin suka ce za su samu wa matasa aikin yi haka ne za su samu musu aikin yi kuma suka ce abin da ya shafi harkar ilimi za su yi kokari su sauwaƙa shi don matasa su samu ilimi hatta ma aka ce waɗanda suka yi ba su yi makaranta ba za a sama musu menene wani training da za a iya sama musu ayyuka to sai ga shi gwargwadon alƙawarin suka yi mutane suka ji kuma suka zaɓe su suka hau wannan gwamnati yau shekara biyu kenan har ta ɗan gota da kwanaki daga hawansu har zuwa yanzu ba wata ko ba wani kamfani ɗaya tak da suka assasa ko da suka yi establishing ɗinsa waɗanda sama waɗannan matasa aikin yi ba da aka ce da ka sama matasan aikin yi ba ka kafa kamfani ba a ina su je su yi aikin a lokacin da ake ce ma'aikatan gwamnati ma sun yi yawa ana so a rage su amma kamfani ɗaya tak ba ka yi ba a daidai wannan lokaci kuma sai ka ƙirƙiro wani aikin da ba ka yi alƙawarinsa ba a lokacin da kake kamfe wanda kuma a ƙa'ida kullum mutum abin da ya alƙawari shi ke ƙoƙarin ya cika in ya cika kuma sai wani abin da ya alƙawari ba in ya ga ya dace haka ne tsakani da Allah lokacin da wannan gwamnati take kamfe ta yi magana cewa za ta gyara gidan gwamnati babu wani alƙawarin mu dai mu tawaji ba ko akwai da tawaji to sai gashi kuma aka ce za a ware biliyan shida da miliyan nawa 800 gyara gidan gwamnati wanda kuma dama ba a yi wannan alƙawari a cikin kamfe ba sai muka fito muka ce bai dace ba ba shi ne priority ba ba shi ne abin da ya dami al'umman Bauchi ba yau da wannan kuɗi ai muna da kamfanoni a Bauchi wanda kusan yanzu kusan sun durƙushe muna da kamfanoni wadda na gwamnati ne ma guda shida wadda a can shekarun baya gwamnatocin baya suka yi bari in riga muku so kuje na farko akwai arewa ceramic arewa ceramic akwai kuma zaki flower mills nawa kenan biyu akwai bone akwai bauchi furniture company nawa ne uku akwai alin kamfanin waya nawa hudu sannan muna da bauchi meat factory ma'aikatan nama nawa kenan biyar na shida wanne ne fertilizer company kun ga wannan kamfanoni guda shida da biliyan shida din aka dauka kowace miliyan 500 aka bata miliyan 500 aka bata za ta farfado kuma ta dauki yara ma'aikata haka ne to ba ai haka ba sai aka ce za ka shi a gidan gwamnati tsakani da Allah an yi wa mutane adalci kuma yaran da aka ce za samu musu aiki an samu musu me yasa ba dauki waɗannan miliyan 500 aka kafa mu aka bai waɗannan kamfanoni ma na gwamnati ba me yasa ba ai haka ba me yasa zalunci ko kuke ta faɗa dai kuke ce zalunci zalunci su su ba da amsa me yasa ai dai na san akalla za a dauki yara aiki a cikin kamfanoni guda shida na a ce kowanne akalla su dauki yara 300 300 in kai 300 kawai sau shida nawa dai baka duk wani 800 kaga an rage wanda har yanzu ba dauki yara 500 aiki ba to irin wannan kamar da shi asali suna yi fada ba ko ne ke kawo nan rashin adalci kuma in ka fada cibi ya zama kare a samu muggan malamai a hada baki da su a ci mutuncinka su ya kamata su ma su yi magana ba za su yi ba kamar yadda ya faɗa Allah ga wata malam dan bana hankalinka tanan ka ji me nake faɗa me yiwa akwai correction yake kai correcting dina kadan je talikin da nake a Kadunanku state muna da waɗanda kharij na jami'ar Islamiyya Madina suna da yawa amma da yawan su ba ma jin motsin su akan abin da yake faruwa na zaluncin da ake yi talaka me za ba su magana wanda ni na san su wasu sun riga mu gamawa wasu mun riga su gamawa wasu ba mu suka fito me yasa duk zaluncin da ake a Kaduna ba a jin sautin sai naka me yasa to abin da yake faruwa a Kaduna shike faruwa a nan Bauchi malaman sun ja baki sun yi shiru wanda sun gama Islamic University na Madina wasu sun je waɗansu wurare sun yi karatu wasu ma sun yi karatun zauransu Allah ya ɗaukaka su an sa cikin malamai amma duk barnan da ake yi ba sa shiru a shiru suke ba sa magana kai hasali ma sai suka ce mama yin shiru ɗin ma shi ne manhajin Ahlus Sunna sai suka mai da manhajin Ahlus Sunna zalunci manhajin Ahlus Sunna kawai shi ne wa'azi akan talaka a shi ne mana manhajin Ahlus Sunna wa'azi akan talaka amma su shugabanni ba duk abin da suka yi in kai magana kuruji ne kaga kenan manhajin suna ya zama azzalimin manhaji shi babba ko me yayi daidai ne in yayi sata daidai ne in yayi barna daidai ne amma talaka ba shine abin wa'azi wannan ba manhajin Ahlus Sunna bane ai a hudu banda dai kwanana cikin a juma'a din da ta wuce ai mun na kirga malaman da suka dinga shan wahala a me yasa suka sha wahala su ba magabata bane sai Imam Malik din da aka buge su sai Imam Ahmad din da aka buge shi su sai Ibn Jibrin da aka buge su sai Ibn Taymiyyah da aka dinga sa su a kurkuku sai Ibn Qayyim da aka dinga yawo da duk su ba da ba magabata bane to su ai magabata wanda suka je suka jami'ar Islamiyya da Madina suka dawo da wani yashashen digiri su ne magabata su ne su abin da ya faɗa haka ne yanzu dauki kiwon lafiya da yi magana a da yake maganan an je wani asibiti ba wuta aka kwantar da marar lafiya a shi akan kunama aka kwantar da shi yana ta zuba ana ce malaria ne zazzabi ne in ka dubi wannan dubar abin da ya faru shugaban kasar nan na yanzu da ya je Ingila a lokacin kamfe ɗinsa ne ina da shi ya ce in Allah ya sa ya ci gwamnati zai farfaɗo da tsari na kiwon lafiya an daina fita waje neman magani haka ya faɗa amma sai gashi bai farfaɗo da kiwon lafiyan ba ba su kayan aikin ba ya tafi Ingila rashin lafiya yan Najeriya inyamurai suna zagin sa uwanka ubanka suna ce ka koma gida ka gina asibiti gashi na a bidiyo
ka koma gida, go back to Nigeria and build a hospital, go back. Suna kaci kazan ka, kaci kazan ka, bai faru ba? To da ya samu ya cika wani alƙawari din, an farfado da hospital din, an sayo equipment, instrument, duk wani kayan aiki an shigo da shi. Shi zai buƙaci ya je waje balle, ni in je waje balle, kai ka je waje, ma zai yi ba. Ba su cika alƙawarin da suka yi ba, ba su cika ba. To babban matsalan da muke da shi a ƙasar nan, shuwagabanni waɗanda suke magana ba su cikawa. Kaga sai sa zalunci yake wanzuwa, in wannan ya tafi wani zai zo, in wannan ya tafi wuri ɗaya ke ta zagawa. Mun gaga da cigaba, mun gaga da cigaba. Saboda haka nan shuwagabannin ƙasar nan, ku ji tsoron Allah, kun yi karatu free, an ba ku scholarship, kun yi karatu cikin sauki. Akwai da yake ce mun ma da scholarship ya gina gida, bayan ya biya school fees, ya biya kudin restaurant, ya sauran sai da ya gina gida. To yanzu ta kai ma mu yanzu nan jihar, har yanzu ma ba biya scholarship din ba, ko an biya? Tun hawan su sun biyar. Yanzu ƴaƴana guda biyar suke inda suke karatu, billahi allazi la ilaha illa huwa, naira ɗaya gwamnatin jihar nan bata ba su na scholarship ba. Su biyar kudin jirgi aka biya musu, suka tafi. Akwai kudin makaranta, akwai kudin abinci, akwai kudin wurin kwana, akwai kudin littafi. A matsayin su na ƴan Bauchi, sun cancanci kamar da kuma da mace aka ba ku scholarship ku kai karatu, sun cancanci a ba su. Amma ku yanzu ƴaƴan ku suke ga biya musu a kudin mu, suke zuwa waje suke karatu, amma mu ƴaƴan mu ba su cancanci a biya musu ba. Wannan ba zalunci bane? Zalunci ne, zalunci ne, ko ba zalunci bane? To waɗanda suke karatun a gidan ma ba a biya musu ba, ko an biya? An biya dara kai ɗan gwamnati, ka ɗaga hannu ka ce an biya. In wannan ne mun faɗa ce mun tsagero ne kaza kaza, ne kama zage mu, ko ba shi bane? Mun ko mun yi alƙawari sai mun faɗi gaskiya insha Allah. Su karatun nan kyautu suka yi, ba wahala, kuma suka samu aiki. Kai hatta yanzu WAEC, WAEC wannan kun san jihar nan ba za su ɗauka ba, sai dai ne ko kun san haka? Ba WAEC, an kashe WAEC. Amma su sun yi WAEC, kuma WAEC ishe West Africa ne, ne ko na Nigeria ne kawai. Don yanzu akwai yara na lokacin da musu interview tafiya India, wani ya zo da Neko suka ce su ba su Neko regardless, ba ruwan su da Neko, WAEC suke so. To WAEC ɗin an ce yanzu ba za su yi ba, ba za a biya musu ba. Sai yaya Neko ɗin ma ya kaci MOC? Amma su duk lokacin sai karatu an kawo musu wannan sharuɗa. So gaskiyar magana, zalunci yana hana zaman lafiya a ƙasa, domin duk wanda ka zalunce shi yana haƙonka, ko gane ba ne? In ɗa ne ka zalunci babansa, ɗan yana nan yana jiranka. In jika ne ka zalunci kakansa, yana nan yana jiranka. Za ka zaman lafiya abin da yake kawo shi menene? Adalci, adalci. Abu na gaba ma da ya yi magana kan marasa kunya da aka kinkishe don su rika fada da sunna da malaman sunna, su tabbatar da bidiyo yin su saboda sun gaje ta. Kamar yadda ya fada, alhamdulillah su sun isar mana, su kuma su suke mana maganansu. To amma idan su sun isar mana a matsayin ku na matasa yanzu, to ku kuma me kuke ba mun mutu ya da ku yi? Don waɗannan ƙwarin da aka kinkishe za su gaba da yaɗa wannan guban cikin al'umma, sai an samu waɗanda za su fito na fito da su da hujja da dalili a bisa ilimi, su ake nema. Kai kenan akwai kalubalance, kalubale a kanku, mata za ku tashi ku yi karatu. Kamar yadda ba su suna kababa da luga, ko ba san lugan ba, sai suna maganganu suna karatu, za ka ce ba su san ma lugan ba, ba su san na'urun ba, ba su san sarrafa din ba. Za ka samu gabaki ɗaya kwaba suke, amma su da ma abin da suke nufi. In an zo muƙabala kan wata matsala ta ilimi, wata shafi aƙida ko ta abin da shafi maganin ibada, sai su batta, sai su kuma su fake da abin da shafi luga don mene? Don a watsa haka. Ka kaga idan an gano su, bayan ku kuka karanci addini, kun karanci aƙida, kun karanci masailul fiqhiyya da sauransu, sai kuma karanci luga din. In an zo lugar same ku daram. In an zo wajen addini da masu san shi ba, ma dama ba su ma san shi ba, ba su ma san addinin ba. Wanda ya san addini zai bi cewa akwai wani salatin da ya fi Qur'ani lada? wanda ya san addini zai da ko littafin da yake Qur'ani, wanda ya san addini zai da ko salatin da zaka yi kabar na manzon Allah, wanda ya san addini zai bar wani wali ya bar sahaba ya dauki wani wali ya ta sahaba ya dauke shi ma ya fi annabawa. Abin da bake fama da su kenan. In ka taba Allah ba ruwan su, in ka taba manzon Allah ba ruwan su, in ka taba sahabbai ba ruwansu, amma kana taba wani shehi daga cikin shehunansu za ka idan sai jajawur jijiyarsu ta tashi kamar zai mutu saboda an taba Allahnsa, an taba waliyinsa. To ina san Allah yake, ana ina san manzon Allah. Law kana hubbuka sadiqan sadatahu innal muhibba liman yuhibbu muti. Inda kana san manzon Allah ka ji sunnar sa mana kai yawancin su ma wallahi jahilai ne murakkabai. Wai kamar yadda wani waƙe yake faɗa, wa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta la tadri annaka la tadri fal musibatu azamu. In baka da ilimi musiba ne, amma kuma in baka ban ciwon kai baka da ilimin ba kuma kana iya ilimi to musiba kuma ta zama babba. Abin da yake faruwa da su kenan, suna fitowa ne yanzu a fagen su malamai ne, sun fito gidan ilimi, sun fito gidan malamai, suna ta kwaba, suna ta bar da matasa mabiyansu akan ƙarya, akan abin da babu dalili, akai hayaniya. Duk lokacin da kaje ake tattaunawa wallahi ka saurari ka san cewa hayaniya suke rudi su, kuma alhamdulillah mutane suna fa'inta dadin ni'imar abun kenan. Kuma dama suna kangewa mutane ne kansu gidan su, san aka ji za a fa'inta to kuma ana saurarawa. Sai sa mallam ita shiga social media din nan kuna karantar da suna kuna kalubalantar yan bidiya ana cin nasara, kuma kana tattauna da su a gefe daidai ko za ka ga cewa lalle eh suna fa'inta din. Amma da an kange su ne, in kun zo wa zai su gudu, in kun zo anguwa su gudu, su gudu su dawo yaran su gudu, to yanzu ba wurin gudu, yanzu ba wurin gudu, ina zaka je? Ba wurin gudu. Malam na ɗakinsa, almajirinsa na ɗakinsa, mahaifiya tana ɗakin mijinta, ɗanta yana ɗakinsa, ya buɗe wayarsa yana kallon muƙabala na Asadul Sunna. An kura malamin su yana zara idanu yana kane kane. To kaga wannan ai shi yanzu ya ga gaskiya kirikiri, da ka zo ka ce masa ba gaskiya bane zai gano ma ta oh a yi dama kuna kange mu ne kar mu je mu ji saboda kar mu gano ƙaryan ku. To yanzu mun gano ƙaryan ku, sai kaga uba yana dariƙa da yana sunna. Yanzu abin da ke faruwa kenan, malamin yana bidiya dan sai yana sunna ko da sai hana shi ba, haka nan wallahi akwai ni'ima a wannan lokaci. Illa iyaka kawai sai muna karba mu gura ku ƙara juhud, ku ƙara akan wanda kuke. Allah ya taimake ku, Allah ya taimake musulunci da musulmai. Akwai wata tambaya guda ɗaya da wani ya aiko, ina jin kuma yana nufin shi wanda ya gabatar Asadul Sunna din, shi yake buƙatar ya amsa masa cewa yake malam idan aka tambayi malami wata matsala akan aqida sai ki bada amsa a kanta. Shi wannan zai shiga daga cikin ɓoye ilimi, kuma menene hukuncin wanda ya ɓoye ilimi? Yana ji wani ta ce tambayansa, ina fata malam ya fahimci tambaya ɗin. Wato bi ma'ana malami ne wanda yana iddiyayin sunna, amma aka masa tambaya wanda ke da relating da aqida, sai ce shi ba zai amsa ba. To rashin amsawansa nan zai zanto kamar ya ɓoye ilimi. In ya ɓoye ilimi, kuma me hukuncin wanda ya ɓoye ilimi? Shine tambayan da yake malam yake zo ka bashi amsa. Subhanaka la ilaha illa anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Wannan tambayar da dan uwa yi cewa malami ai masa tambaya akan aqida. Idan malami ne da dama an san shi yana karantar da aqidar ya shahara da ita, sai aka yi masa tambaya akan wata matsala akan aqidar kuma sai aka ga bai amsa ba, ta ce yi wataƙila a kyautata masa zaton da ana ganin yana kallon mai tambayar mustawarsa a ilimi da kuma matakin da wanda za su saurari tambayar da zai bayar da yake. Amma dama malami ne wanda ba karantar da aqida yake ba, kun san akwai wanda cikin matsalar da muka samu Ahli Sunna ne amma ba sa karantar da aqida wallahi, wai saboda suna so su zauna da kowa lafiya. Don ba munafunci ba, yaya za a yi annabi ya zo bai zauna da kowa lafiya ba, ka kace kai
wannan magana kuma kar su je su murde ta ka san haka suke sai ta ya ce annabi ba abinda nake nufi tunda annabi ya zo ya fara addini duk duniya kowa ya sani babu mutumin da yafi kowa ya kyautata harshe da yin magana san da ya kamata ayi magana da ayi shiru san da ya kamata ayi shiru kamar manzon Allah amma muna kallo sai da aka kore shi a Makka ba an kore shi ba rashin iya wa'azi ne yasa aka kore annabi a Makka ai ba rashin iya wa'azi bane to yanzu aka kore annabi a garin su a garin da aka haife shi mutanen da ya taso cikin su bai zauna lafiya da su ba saboda ya saba musu kuma a kidar ta asafi ya zaka zo kana ahli sunna kace zaka karantar da mutane kuma wai kana so kowa sai kun zauna lafiya da shi a wanda ya karbi gaskiya ku zauna lafiya da shi wanda bai karbe ta ba kun wannan ta annabi ibrahim ne da yake wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah to kaga in wancan ne daban dama malami ne kowa ya sani ya shahara da karantar da aqida kuma yana muwajahantar masail na aqida bai jin tsoron kowa sai aka yi masa wata tambaya to sai bai amsa ta ba a lokacin watakila yayi la'akari da mustawa wanda suka tambaya da halin da ake ciki da yanayi da guri sai ya ce a'a bari amsa ba amma dama ya mayar da shi dabi'a duk tambayar da aka kawo tana da alaka da aqida kuma dama bai karantar da aqidan yace shi ba zai amsa ba dan gudun fitina wallahi ala fil fitnati saqadu lokacin ne mutun ya afka cikin fitina saboda ina kira zuwa ga ahli sunna duk inda suke yanzu to dole fa lita tafan aqida wanda ma yi kura a kakkabo shi a dawo da shi yanzu wannan shine kiran da muke akwai wanda zaka ga wannan ita ce dabi'ar su daka ya kamata a ji tsoron Allah a bar in irin wannan mun dai yadda a kyautata lafazi ayi uslubi mai kyau wajen kiran mutane zuwa ga Allah ayi la'akari da ahwal na mutane a wasu maganganun ba ma yin su yanzu saboda mafi yawanci mutanen da aka dora kan bannan nan 90 cikin 100 nasu wallahi asali alheri suke ne to kaga dole sai mun biyo hanyar da aka dora abin mu wargaza abin so yana da kyau amma dai aqida kan a ina ai mu mun fada in ba za a yi karatu kan aqida ba sai dai a bari da haka mu yanzu mun riga mun taka totir ya kai 250 kuma mun riga mun yo full light kuma haka za mu shiga kwana ko duba ba za mu yi ba wallahi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum
dai ina ga lokaci ma kusan yayi sai dai ban san ku cikin masu dan sauraro ba mutum ɗaya biyu a cikin maganganun da malam ya faɗa akwai wani abu da ya shiga ma wani dubu akwai masu sauraro mutum ɗaya biyu kan nan karku ce ba ku dama ba to alhamdulillah na gare ta nan ba wanda ya daga hannu wa da abu ya zama to nan ma ba wani wanda yake da wani abin nan to alhamdulillah komai ya tafi daidai kenan ko yawwa to malam muna addu'a Allah ya saka maka da alheri Allah ya biya da aljanna in muka rufe muka zo sallah tun da su suna kasaru ne za su ja mu su yi raka'a biyar su yi sallama mu kuma sai mu cika a sallar isha ne ke nufi ko wadaka wanda bai da alola sai ya je sake alola wanda yake da shi kawai shiga cikin sahu za mu tattara waɗannan kwamu samu kowa ya tashi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka magana gaisuwa